الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حقوة أولا يمتي ناشاشد أقوات نشوال هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدعو نايا دقليه دا أربعين دهود وديدات وشدة وتنبيار ميلادية دولة أشرين دهود إن شاء الله تعالى وانا زي زمن تومنا زمان فاري أتكي وانا لتاهينا أكيدا وديكي دسونا حراسة الأقيدة نا أستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل وانا لتاهي كسنتور أن نوار كراتيش وانا مبايا وكما كراتون سيسايا كنا إذن الله تند باني ساكي ديوا وزام كوكونا غوركو سيمي غبا إن شاء الله تعالى فاتمو الله سبحانه وتعالى أوفانر دهود أبنى كتكون وانا لتاهي sannan kuma wannan littafi iya ɗaya daga cikin littafin da zai nuna wa bawa ya ya kamata ya ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala bayan abin da ya shahi ɗayanta Allah zai sa mutum musulmi ya zamanto wayayye ya zamanto kawaye a harakan da ya shahi addini saboda zai maka bayani irin hanyoyin da ya kamata ka bi saboda ka samu tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Ya za ka yi ka gane abu kaza addini ne ko kuma ba addini bane ba? Muna cikin wani lokacin da cece kuce yayi yawa, wanda wannan cece kuce babu wani abin da yake maganin shi ba karatu ba, wanda wannan karatu kuma wanda za a ɗauki hannunka a ɗora maka a saman karatu a ce maka ga abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi, ga abinda manzon da Allah ya turo don ya yi bayanin wannan addini ga abinda ya faɗi, sannan su waɗanda aka ma bayani a iya wancan lokacin da manzon ya rayu ga yanda suka fahimci abin suka bauta wa Allah a kan wannan tsari ba su bar duniya ba sai da Allah ya tabbatar da cewa waɗannan mutane ne aljanna ne. To kaga wannan shine iya makuran mafi tsadan karatun da ya kamata dukkan wani mutum mai imani ya bada kulawa a kai, saboda littafi ne wanda ya tabo gabbai daban-daban dukkan wani abin da kake ga shubha ne, kake ga cewa wane kamar shi yake da gaskiya wane ma kamar shi yake da gaskiya, to za ka gane ina aka sa gaba idan ka karanta wannan littafin da izinin Allah. Fatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya mana tawfiki ya sanya mu zamanto daga cikin bayin da za mu aikata ayyukan da zai karba. Wannan malami wanda ya wallafa wannan littafi ustazu doktor ne, kiran ka ce mutum ne wanda ya taka mataki na kasancewar shi farfesa kamar yadda Bahaushe yake cewa, kenan profesor ne, ana kira shi da suna Nasir Abdul Karim Al-Aql. Malami ne wanda aka aihuwa a shekara ta 1371 a wani ƙauye ana kira shi da suna Al-Qasim Al-Qasim a can yankin Saudiya yankin Buraida, a yankin Buraida aka aihi shi wannan malami. Sannan ya yi karatu a jami'a ta musulunci wadda ake kira ta da suna Jami'atul Imam Muhammad bin Mas'ud bin Saud al-Islamiyya, ya yi karatu a ɓangaren da ya shahi ilimi wanda yake na shari'ar musulunci, sana'ar takhassus ad-daqiq yani abinda ya karanta tare da karatu na tsanaki a cikin sauran ilmin muka addini gaba daya, shine abin da ya shafi al-aqidatu wad-diyanatu wal-mazahib al-mu'asira, aqida da wasu addinan daban wanda ba musulunci ba. Saboda akwai mawadin da ake karantarwa a jami'o'i, misali ka dauki al-islam wal-mazahib, musulunci sannan kuma da sauran hanyoyi suwa da suka zo da suke kokarin kamanta kansa da musulunci, wal mazahib al mu'asira sannan kuma da mazhabobi daban-daban na zamani. To wannan bawan Allah a nan ya fice wannan littafin nashi da ya wallafa, mafi girman abin da ake dubawa a ciki shine mimalin yake kafa hujja da shi yake tahiya a cikin littafin nan, wanda wannan kuma yake bayyana maka manhaji na ahlus sunna wal jamaa, kamar ba wata magana bace ba ko kuma a zo a sa ka gaba kawai haka nan wanda yake maka surutu, a duk abin da aka karanta maka to za a ambata maka cewa ga mustanad din, ga abin da aka dogara akai, sannan kuma za ka ji bayani akan abin da ya shafi manhaji ne, ba wanda yake daukaka wasu mutane ba fi haddi zatihim, a ce wani su waɗannan su ne ɗan gidan wani ko kuma waɗannan su ne ɗan wuri kaza, dan haka za a mu'amalance su mu'amala ta kaza sabanin sauran al'ummar musulmi. Duka za mu ji bayani insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi. Za mu fara bayani akan harkon bayani da malami a sufa ta 31, yace ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu was salafus salih hum al-qudwatu fi ad-din. Kaga daga jin wannan maudu'i ko wannan matashiya kai ka san akwai buguwa. Ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wa ashabuhu da sahabbai shi, wa salafus salih da magabata nagari tun daga sahabban har zuwa waɗanda suka biyo bayan su, yace humul qudwatu fi ad-din, waɗannan su ne abun dubawa, su ne abun kwaikwayo a cikin addini. To wannan matashiya da malami akanta ne zai yi bayani, yake ta ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallama huwa al-qudwatu fi ad-din, yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine abun koyi a cikin abin da ya shafi addini. Duk mutumin da zai bauta wa Allah ya ji hankalin shi, mas'ala ce mai sauki. Idan zaka bauta wa Allah, ka bauta wa Allah akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Me yasa? Saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine al-qudwa, shine abun koyi. Wani abu ne wanda yake ba yau aka fara shi ba, al'amar addini ba wani abu ne wanda ya fara yau, zaka dauko tushen shi ne tun daga wancan lokaci. Idan kana so ka bauta wa Allah bautan Allah da Allah zai amsa, to wajibi ne ka sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin cewa shine abun koyinka. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Allah ce hakika kuna da abun koyi kyakkyawa a cikin wa, a cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Malatu summa ashabuhu radiyallahu anhum ajma'in, sannan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yarda da su gaba daya. Su waɗannan sahabbai za a kalle su a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, saboda su suka ga yanda Allah, yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma bautan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kinnan ita ce abinda Allah yake so. Suwa suka ga manzon Allah yana bauta wa Allah? Sahabbai. To waɗannan sahabban lalle su ma abun koyi ne a ɓangaren da ya shafi ilimi ko kuma abin da ya shafi tahiyya ta addini. Sai malam ya ce wa li anna Allah ta'ala zakkahu, saboda Allah mai girma da buwaya ya tsarkake su, ya yarda da su a cikin ayoyi daban-daban. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara, laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari hazwa qarshi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya yarda da waɗannan bayi radiyallahu anhum wa radu anhu, kuma Allah ya tsarkake waɗannan mutane. Sannan kuma malaiki ta wali anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama rabbahu, sannan kuma su waɗannan sahabbai daga cikin daraja da suke da kima da suke da, su ne mutanen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rene su. Rabbahu yani ya rene su, a hannun shi suka tashi, ku yi kaza, ku yi kaza, ku bar kaza, abu mu'amala kaza ya kamata a cikin maganganun manzon sallallahu alaihi wa sallam daban-daban. Manzon sallallahu alaihi wa sallam yana ce musu ya ayyuhan nas, ya ku mutane afshu salam ku yada sallama tsakanu wa at'imu at'am ku ciyar da abinci wa sallu bil laili wan nas niyam ku yi sallah cikin dare mutane suna barci yace tadkhuluna aljannata bi salam za ku shiga aljanna Allah cikin aminci wa ya karantar da su wannan abin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su wa aka karantar sahabbai sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa su gaba yake cewa لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه مثلا يا كرنتر da su cewa baya shiga aljanna mutumin da makwabcin shi bai amuntu ba daga cutarwar shi kaga wannan mutum ce tarbiya ce yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da waɗannan bayin Allah manzo Allah yana ce musu almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan mu'mini da mu'mini ku taimakawa junanku ku karfafi juna ku sa hannu cikin hannu kalbunyan kaman gini ne yanda ka san burgi daya a hada shi da na biyu na uku na hudu na biyar haka ka gini ya tashi to haka suwa masu imani suke manzo Allah ya dora su akan wannan tsari manzo Allah ya dora su akan tsarin zamantakewar la ta hasadu wala ta najashu wala ta baghadu wala ta dabaru wa kunu ibadallahi ikhwana manzo Allah yake cewa kar ku hasada sannan ba haka nan kar ku yi ingiza mai kan turuwa sannan kar ku yi abin da ya shahi kiyayya kar ku juyawa junanku baya mazalla duka ya karantar da su waɗannan abubuwa su aka karantar sahabbai mazalla ya karantar da su unsur ahaka zaliman aw muzluman ka taimaka wa dan uwanka mai musulmi azaliman yana mai halin yin zalunci aw muzluman ko kuma a halin shi ake zalunta a kowane hali ka taimaka mishi har sahabbai suke mamaki ya rasulullahi ya makin Allah za mu taimaka mishi idan an zalunce shi amma in shi yake zalunci wani irin taimako za mu mishi masalacin ku kama hannun shi kar ya zalunci kaga wannan su suka karantu sahabbai sannan manzo Allah ya karantar da su sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun manzo Allah ya karantar da su cewa aibanta mutum musulmi ko zagin mutum musulmi fasikanci ne sannan ya kanshi kuma butulci ne ko kuma kafirci ne manzo Allah ya karantar da su cewa la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min alkibr baya shiga aljanna mutum wanda a cikin zuciyar shi akwai daidai da kwayar azarra yani na girman kai saboda kasumi kar su zamanto masu girman kai manzo Allah yake ce musu inna Allah auha ilayya an tawadau Allah yayi wa'ayi a kaina akan cewa ku kaskantar da kanku kar ku nuna girman kai hatta la yabgha aw hatta la yadgha ahad ala ahad har kar wani ya rika jin cewa yayi wani duka wannan karantarwa ce wanda zaka sa mutane su zauna ne zauna lahiya a tsakaninsu a junansu sannan kuma tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala ba su da matsala manzo Allah ya karantar da su cewa a mafi girman zunubi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka cewa ka sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya alhali wa huwa khalaqaka Allah shi ya halicce ka kaga zalimci ne mai girma ba waye shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan abubuwa su ne abinda manzo Allah ya karantar da waɗannan bayin Allah wanda su ne sahabbai da haka waɗannan mutane ana kallon su a bauta wa Allah subhanahu wataala saboda su sun kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bauta wa Allah to shine malaki ta wali annar rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya rene su ya tarbiyantar da su kaga babu wani murabbi babu wani mai bada tarbiya sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a yanzu mu da bamu taba gane shi ba duk mutumin da ya riko da karantarwar shi yayike zaka ga shi lahiya lau ba matsala to ina ga mutumin da shi kuma manzo Allah a gaban shi yana ce mishi i kaza kakkai kaza bari kaza damanka hagun ɗinka takanan daganan wuyi kaza kaga wannan dole ira a cikin aminci sallallahu alaihi wasallam malaki ta wato wufiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa huwa anhum radin yana mai halin yarda da waɗannan sahabbai kenan duk wanda zai bauta wa Allah ya kalli sahabban ne bauta wa Allah yayi daidai sannan wa hum hamalata addini sune waɗanda suka yi dakon addini suka dauko shi duk wanda zai karanta Qur'ani a yau duk wanda zai daga baki ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to tabbas wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah iya da kamashin wannan lada saboda sune hamalata addini mali yace ilman wa amalan ta bangaren ilimi wa amalan kuma da bangaren da ya shafi aiki suna karantarwa suna aiki suna karantarwa suna aiki ba karatun kawai suke ba ya zamanto a ce an yi karatun kaza amma kuma aiki an neme shi an rasa ba haka suke ba mutane ne masu aiki duk abin da suka ji na ayar Qur'ani ce hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ana ji a karanta a fahimta kuma ai aiki haka suke
shine malai yake cewa ilman wa amalan yace faqad naqalu lana alqur'ana sune waɗanda suka dauko alqur'ani mai girma zuwa gare mu saboda duk wanda zai karanta qur'ani to dangane yana danganuwa ne zuwa ga wani sahabi shi kuma sahabin zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan waɗannan sahabban sune dai wanda naqalu lana alqur'ana wa sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kuma sunnan manzo Allah su suka dauko ta zuwa gare mu sannan kuma wa amilu bi muqtadahuma suka yi aiki da abinda wannan qur'ani da sunna suka kumsa qur'ani da sunna suka kumsa ka fahimci inda ake dauko addini ka fahimci wa ake koyo ayi addini yawa wannan shine bayanin da malaki mana anan sai yace walam tazhar fihim al ahwa wal bid' wal muhdathat fi din yace ko daya bai bayyana ba a cikin waɗannan sahabban al-ahwa soyoyin zuciya san zuciya haka kawai malam a karanta wa mutum ayar qur'ani ya nuna cewa an kiba ai me kai shi zuwa ga wannan san zuciya ne bai bayyana a cikin su ba haka saboda duk lokacin da aka karanta hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama to wallahi zaka same su ka anna ala qusihim at-tayr kai ka ce tsuntsu ne a saman kansu sun nutsu a cikin halin nutsuwa da yarda ka duba Umar ibn al-Khattab yana amirul mu'minin yayi hukunci wata mace ta tada tace ai lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam yana rayi an yi kaza Umar yace ku yi riko da maganar wannan macen maganar da na faɗi ni na sabka da sabka kaga wanda yake nuna cewa busu da me busu da son zuciya amma yanzu wani sai magana a yanzu yace ai kawai ya faɗi ko dai yana jin ta iya da mabiya kuna makamancin wannan wal bid'a haka kuma waɗannan bayin Allah bai bayyana tare da su ba sabawa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana bid'a kirkirin abu da sunan addini wal muhdathat fi din haka kuma da kirkire-kirkire a cikin addini ba a samu a cikin sahabbai ba malai ce fa innal haqqo wal huda gaskiya da shari'a ya durani ma'ahum yana kewaye tare da waɗannan mutanen haisu daru duk inda suka kewaya da gaskiya da shari'a duk inda sahabi haka to shi ma gaskiya da shari'a su ma suna nan ya duruna ma'ahum suna kaiwa da kawuwa ma'ahum tare da sahabbai haisu daru duk inda sahabban da suka juya suka juyo to gaskiya da shari'a tana tare da su sannan malaki cewa walam yajma'u illa ala haqqin basu taba hadin baki ba ko hadin magana sai aka abin da ke gaskiya ne ba sa haduwa sai aka abin da ke gaskiya ne ba haka ba kawai kaga an yi wani gungun mutane amma su da kansu sun sa abin da suke kai ba daidai bane ba to sahabbai ba a samu haka tare da su ba sannan malaki cewa bi khilafi ghairihim sabanin wasu wanda ba su ba min at-tawa'if na daga abin da ya shahi a kungiyoyi ko kuma jama'a wal muntasibina lil ashkhas ko kuma ya zama to a ce at-tawa'if yani wata ta'ifa ta jama'a wasu kasan mutane sai su hadu akan wani abin da ba daidai ba kuma sun tabbatar da ba daidai din bane amma kuma haka za ta yi to a sahabbai ba a samu wannan abin ba sannan wal muntasibina lil ashkhas ko kuma waɗanda suke jinginuwa zuwa ga wasu mutane a ce waɗannan almajiran wane ne ko kuma mabiya malam wane ne to wannan malam wane nan ya duruna ma'ahu wujudan wa adaman zina tahiya tare da wannan malamin ko daidai ko kuskure su in dai malam wane ya aikata magana kare ta kare to wannan su ana samun bata da yawa a cikin su kuma wannan akwai wannan matsala akwai ta har a yau kaga mutane suna tare da wani malami an tabbatar da abin da ya ba daidai bane ba amma kuma hallo babu wanda zai iya tanka ko kuma ya hutoce ba daidai bane ba to wannan zaka samu sahabbai su sabanin waɗannan mutane ne su mutane ne waɗanda ba sa haduwa sai akan abin da yake gaskiya sannan kuma Allah dukkan yanda abu ya kai ya kawo to da gaskiya da shari'a tana tare da su waɗannan bayan Allah malai ce wasu shi'arat haka ko kuma wasu alamomi mutane su kirkiri wata alama ko kuma mu su ne suwa ne to kasancewa su suwa nan koda ba akan da gaskiya bane ba kawai akan wannan shi'ar din za su tai malai ce wal firaq sannan kuma da kungiyoyi a ce wannan kungiyar kaza ce wannan kungiyar kaza ce wannan jama'an kaza ne wannan sune suwa ne ko da sun fahimci ba daidai bane ba sa komowa malai ce fa innahum qad yajtami'una 'ala ad-dalalati waɗannan da aka faɗi maka gaba daya Allah na farko at-tawa'if na biyu al-muntasibina lil ashkhas na uku ash-shi'arat wanda za a dauka na hudu al-firaq wanda ce duka waɗannan kasan guda hudu za su iya haduwa akan abin da yake bata ne karga ce ai mu muka yawa ko kuma yanzu duk mutanen da suke kaza a ce ba daidai bane ba wannan ba hujja bace ba sam a dalil magana addini ba haka nan ba a cewa duka mun yanzu a ce ba daidai muke ba a babu wannan magana addini magana addini ana magana ne akan hujja menene dalili akan aikin da za a yi ka saboda aikin ibada yana buƙatar me yana buƙatar dalili malai ce summa salafus salih sannan bayan na farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyu sahabban shi malai ce sannan magabata nagari ya akai su suka zamanto nagari saboda takaituwansu akan littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar sahabban manzo Allah ko yau kai aiki da shi wani in ka gabata wasu suka biyo baya ka ana lissafa ka daga cikin matsayin as-salafus salih magabaci ne kai nagari me yasa saboda kana takaita kan qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai ba haka ba kawai wani magabaci wanda yake ya aikata abin da ya ga dama eh shi as-salaf qad yakunu talihan wa qad yakunu salihan yana iya zama talih talih shine lalatacce magabaci ne amma lalatacce ne yanzu ka dauki misali ine ibnu arabi kaga magabaci ne amma talih laysa salih saboda irin abubuwan da ya rubuta na banna da sura addini to malai yake ta summa salafus salih min at-tabi'ina wa tabi'ihim daga tabi'ai wanda suka biyo bayan sahabbai wa tabi'ihim sannan wanda suka biyo bayan su ma waɗannan tabi'an malai ce wa a'immatul huda sannan kuma da jagorori ko kace malumai na shari'a fil quruni thalathati al-fadila a cikin waɗannan ƙarni guda uku da suke mafifita wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum waɗannan al-qurunul mufaddala malai ce humul qudwa ba'da as-sahaba wannan sune abun koyi bayan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace li annahum kanu ala minhajin nubuwa saboda sun kasance akan tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sabilis sahabati sannan sun kasance akan hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yughayyiru wa lam yubaddilu lam yughayyiru bisu sauya addinin ba sannan wa lam yubaddilu basu yi masanyan shi da wani abu ba to duk wanda yake kan wannan sai ake rashin suna mi as-salafus salih in ya kasance daga cikin waɗancan mutanen ne malai ce wa ala hadha al-manhaj akan wannan manhaji akan wannan tsari me manhaji anan al-kitabu was-sunna ala fahmi man ala fahmi salafis salih kenan wannan manhaji kin malai ce akan wannan manhajin ne sara a'immatud dini duk wani jagora wani malami na addini to akan haka zai tafi kuma akan haka suke tafiya amma daga nan da yau ka huto ka ce a kai wani ba ma magana wani salafus salih na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai lalata shi kawo nan shi kuma yadda'i din yana da'awar cewa shi addini yake alhali ga abin da kaza yayi imani da Allah 100% cewa wannan bai cikin karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan akwai matsala idan kace bai cikin bai abin da zaka aikata kana tsammanin zaka samu lada amma ka yarda manzon Allah bai ba to manzon Allah ya rage addini ne ko kuma addinin bai cika a wancan lokacin ba ina batun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ina wannan aya take kenan kai a yau kai ne ka zo da wani aikin da za a samu lada amma a wancan lokacin ba a yi shi ba kaga akwai matsala malai ce wa ala hadha al-manhaj sara a'immatud dini wa ahlus sunnati ila yawmina hadha ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan haka suke tahiya har yau yace wa ila an taquma sa'a kuma har zuwa ranar da za a tashi kiyama multazimuna bima jaa fil kitabi was sunna mutanen sun lazimci abin da yazo a cikin littafin Allah was sunnati sun lazimci abin da yazo a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan karantarwa ita ce abin da yake wajibi akan mutum mai imani ya bata kulawa ibn wahab ya zo da bayani daga sufiyan yake cewa kana rajulun ya kasance wani mutum faqihun wani mutum malamin fiqh akan abin da ya shahi tahiyya ta magabata yana cewa ma uhibbu anni hadaitu an-nasa kullahum wa adlaltu rajulan wahidan yace wallahi bai zamanto abun soyuwa a gare ni ba a ce na shiryar da mutane gabaki daya na batar da mutum daya ku duba wannan magana bai zaman to abun soyuwa a gare shi ba a ce ya shiryar da kowa amma kuma a dalilin shi mutum guda ya bace wannan meke maka nuni kar ka dora mutane akan abin da ba addini bane ba saboda in ka dora su suka tahi daga nan wani shi ma ya dora to wannan zulubin ho zai rika bibiyan ka tashi kiyama duk mutumin da ya kirkiro ta bid'a aka rika aikata ta ila annabi sallallahu alaihi wa sallam alaiha in dai ana raya wannan bid'ar to shi kuma ya raka mashi zulubi iya da kama shi na zunubi kuma sannan daga cikin matsalar da ita bid'a take da duk lokacin da aka kirkire ta sai kaga waɗanda malamin su ya kirkiri wannan abin sun yi ba wannan abin da malamin su ya kirkira kariya sama da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan wani ya zo ya ce a ku bari wannan abin ba daidai bane ba sai a ce su koma suna faɗa da shi shi wanda ya ce ku bari ba daidai din nan bane wannan abin bid'a ne me yake kokari ya kare yana kokarin ya kare tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kaga ya zama to abinda mutane suka faɗa da shi kuma shine ake a yau kaga mutun ya zo ba zai kiraye shi a karan kanshi ba ba zai kiraye ba mahaifin shi ba ba zai kiraye gidan su ba ba zai kiraye garin su ba ba zai kiraye kasar su ba yana kiran ka ne akan qur'ani da hadisi akan fahimta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan musulmi ne kai na kirki menene na faɗa da shi me abin rigima ba ta ba shi ka me bai ce ba kama baban shi bai ce kama mamman shi ba haka tayi kawai ka bi Allah ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar sahabban manzon Allah wanda suka bauta wa Allah tun suna raye Allah ya nuna su yace waɗannan su ne masu imani me abin rigima a ciki amma sai ka samu duk wata bid'a yanda za ka ga ana ba ta kariya ana kuzuzuta ta kamar ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk lokacin da aka raya wata bid'a ka tabbatar da wurinta an kashe wata sunna tabbas kuma idan aka ci gaba da irkire-irkiren nan me zai kai mutane zai kai mutane zuwa ga a kashe addinin na annabi Muhammad mutuk sallallahu alaihi wasallama ya zama to an raya abinda wasu mutane suka kirkira daga baya wannan shine cutar da ya hada wa addinin kristanci da addinin yahudanci idan kirkira sai zama to abinda aka kirkira sabon nan shine abinda ake amma wancan da wanda shine asalin addini sai a bar shi to wannan shine hatsarin a kirkiri wani abu a ka cikin addini a sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Ibrahim ibn Maisara yake cewa man waqara sahiba bid'ati duk wanda ya girmama wani mutum ma'abucin bid'a yace faqad a'ana ala hadmi al-islam in ka girmama wani ma'abucin bid'a to ka taimaka wajen rushe addinin Allah ka taimaka wajen rushe addinin Allah kuma haka nan ne saboda ga addinin Allah wani sai ya kishiyanci addinin Allah ya kawo nashi to shi wanda ya kawo nashi nan me ya abin girmama shi ko canfa ko nuna cewa muna tare to malai yake cewa anan wa ila an taquma sa'a multazimuna bima jaa fil kitabi was sunna sannan wa muqtafuna suna bibiyar li athari nabi sallallahu alaihi wasallama gurbin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abinda manzo Allah yace ya aikata an aikata a gaban shi ya tabbatar da addini ne to zaka samu duk mutumin da yake kokarin tsayawa akan gaskiya zaka ganshi yana tayi akan wannan tsarin malai ce wassalafus salih su magabata na gari walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah yake cewa wasabil haula'i da tafarkin waɗannan mutanen wanda su ne as-salafus salih min as-sahabati wat tabi'ina wa a'immatid-din bayna qausain yace as-salafus salih من الصحابة تندق الصحابة من الله صلى الله عليه وسلم والتابعين تندق التابعي وأئمة الدين دجاغورو لنا الدين ما ليت قوليا تاتبتك ألا وأن تفرق الناس هو سبيل المؤمنين شين تفرق مواسو إيماني الذي توعد الله وأن ألا يي الكوال أزابا قدق من يتبع غيره دو وان دي بي وان تفرق وان دباناسو با تو ألا يي الكوال أزابا قدقش ويتبع غير سبيل المؤمنين التي نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا دو وند ير وان ابو دبان با الدينن با كاي بين ودنن وان سلك ان صحابان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاي كرنت وان الدين ده غريسو سي كاي جبن تم مكانك وان الامر صابو كزو ده وني ناك نا دبان الله تي نوله ما تولى zamu jibunta maka abinda ka jibunta wa kanka ka dora wa kanka wa nuslihi jahannama kuma karshe zamu murga ka cikin wutar jahannama wa sa'at masira Allah yace makuma taimu ne Allah kare mu malik cewa waja'ala ittiba'a ghayrahu sannan kuma ya sanya shi wannan mutumin ya sanya bin wani ghayrahu mashaqatan lirrasul sallallahu alaihi wasallama yani jayayya ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya dauki wani tafarki na daban kenan ya sanya jayayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma jayayya ga manzo allah wa min mujibatin nar iya daga cikin abin da zai wajabta mu ta shiga gidan wuta in manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya magana an kai daga an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kowa ya saurara magana ce wanda in aka yi ta an riga an kare a shafa fatiya a watsi an kare ba wani wanda zai ta'aliki babu wani cewa a ku garin ku ba haka kuke ba ko kuma ku ku yarraba ko kuma ai yanzu ba yayi wa kaman ba yayi ba yayi wa hadhihi shari'atu salihatun likulli zamanin wa makan addini ne wanda yake daidai da kowane zamani da kowane lokaci saboda tanzilun ne min rabbil alamin ubangijin talikai wanda ya san jiya ya san yau ya san gobe ya san shekaru masu zawa shine saukar da wannan addini a karanta hadisi kace ai ba zai yi ba ita so ba to duk mutumin da ya ayaga mashaqa yayi ayaga lin rasuli sallallahu alaihi wasallam ga manzala sallallahu alaihi wasallam manzala a gehe kai a gehe to wannan abin yana wajabta mu to shiga gidan wuta malai ce mu dai nas'alullahi al'afiyata muna neman Allah ya ba mu lafiya Allah raba mu da cuta ta kiyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko in bin tafarkin shi qala Allah ta'ala Allah yake cewa wa man yushaqiqir rasul duk wanda yayi ayaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ja kai ma kaja manzo Allah yace kaza kai kace kaza yace gabas kace yamma min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana a gare ka karara ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora umma akai wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kabi tafarki na daban ba tafarkin masu imani ba su masu imani nan as-sahaba sahabbai su ne a karan fari sannan kuma da suka biyo bayan su akan tafarkin sahabban to wayattabi ghayra sabilil mu'min Allah ta nuwallihi ma tawalla za mu dora maka abin da ka dora wa kanka za mu jibintar maka abin da ka jibintar wa kanka Allah yake cewa nuslihi jahannama karshe kuma za mu sanya wannan bawo wutar jahannama wa sa'at masira Allah yace lalle makoma taimuni a ce ka zo duniyar nan ka rayu ka mutu kaje ka shiga gidan wuta Allah kare mu malai cewa bidalika da haka ne ya takarrar zai tabbatu anna sabba sahabati cewa duk wanda zai aibanta sahabbai ko ya zage su wasalafi salihi sannan da magabata na gari wa ta'ana fihim ko kuma ya soke su yace mutanen banza ne to duk wanda zai yi wannan abin ta'alun fiddin addinin Allah ne kake soka kware da gaske duk wanda zai soki sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ta'alun fiddin addinin Allah yake soka alladhi ja'a bihi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi malai ce kama annahu khiyanatun lil ummati wa ammatil muslimina kamar yadda aibanta sahabban manzon Allah da zagin magabata na gari wannan abin khiyanatun lil umma ha'intan al'umma ne cin amana al'umma ce wa ammatil muslimina da sauran gabagarin mutane musulmi gabaki daya malai ce li'annahu ta'anun fi khiyariha wa qudwatiha saboda in ka soki sahabbai kaga ta'anun fi khiyariha ka soki zababbun al'umman sannan wa qudwatiha wadanda su ne abun koyi duka ka zage su malai ce walidhalika saboda haka amada ahlul ahwa'i wal bid'i amada ahlul ahwa suka tahi ma'abuta son zuciya da bid'a wal iftira sannan kuma da mutane suke aliftira masu sarrafa kan mutane suka tahi zuwa ga ila ta'an fi sahaba suke suka sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da su ne shi'a haka kawai mutum ya koko digima wai ya ce abubakar kaza umar kaza kai awa wasan imanin ka kai kada ba san wa imanin naka ya ne ke ka zuka zagin waɗanda su sun riga sun tai radiyallahu anhum wa radu anhu su ne akan gaba ha to wannan duk wanda zai haka ila ta'ni fi sahabati aiban da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wani yayi kaza ga mutum kawai ya meke kafa ya zauna banda aibin sahabbai ba abin da ke wani kai ka ce shi masumi ne ba lai wa tabi'ina da magabata wanda tabi'an suka biyo ba su kenan was-salafi salihi sannan kuma da magabata nagari aw ba'dhum ko su daga cikin su malai ce kamar sai yati bayanu kamar yanda bayanin haka zai zo kenan duk mutumin da ya aibanta sahabbai da magabata nagari to wannan mutumin yana sukan addini ne kai tsaye malai ce masadirud dini hiya alkitabu was-sunna sai baina qausaini antar parentheses ya ce al-wahyu fa hasab masadirud din jimshiki na addini da aka ce masdar mabubbugan da ake amso addini yace alkitabu was sunna alqurani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yasa bayna qausain sai yace alwahyu yace wahayi fa hasab kawai yawa sai ijma'i da za a zo magana akai shi kuma wanda shi ba yandarju yana karkashin alkitabu was sunna الكتاب والسنة فحسب ما ليش المنهج الحق منهج نجسية يتي منهج السلف الصالح شين منهج نمزنجية مجباتا نكيركي سوانيني أهل السنة لقت أهل السنة ماكني ما أبوتا سنة سنة روا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا نسيكي ما بيا سنة منزع الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة wal jama'ati da jama'ar musulmai wanda wannan ahlus sunna kuma komin karantar su sune jama'a kamar ɗaya daga cikin magabata yake cewa wanda ake kira da suna jama'an nan yake cewa mutumin da ya kasance akan gaskiya ko da mutum guda ne karkace ai mu muka hiyawa ba ruwan Allah da kuka hiyawa baka ji Allah yana cewa lakin aktharan nasi ba aiwa wa ma aktharun nas walau harasta bi mu'minin din aksar zaka ga mafiya basu cika labari ba malai ce yaqumu ala manhajus salaf as-salih tafarkin magabata shine manhaji wanda din ana magana addini shi ake dubawa ba a duba ashkhas misali kace ai wannan malami ne dan ya bar hanya shikenan sai aibanta addini dalilin abin da shi yayi wannan kuskure ne manhaji ake dubawa system din tsari shi ake dubawa to shi manhajin da addini yayi ki malai ce yaqulu yana tsayuwa ala an yake cewa ala anna masadirad dini alkitabu was sunna yana tsayuwa akan cewa anna masadirad dini cewa gimshikin addini shine littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wal ijma' da ijma'i malamai tun daga sahabbai zauna suka biyo bayan su me yake ne kira da suna ijma'in nan kaka ce ai ijma'in malaman garu a ce ai malaman garu gaba ɗaya sun yarda a ba kuma da ijma'i za mu zo mu magana akan abin da shi ijma'i malai ce wa huwa mabniyun alaihima baina qausaini ko yace shi ijma'in nan wa huwa ad-damir yarju ila ayn ila al-ijma' yana kuma zuwa ga ijma'in nan wannan ijma'i mabniyun alaihima ya ginu akan su biyu akan me al-qur'anu was-sunna al-kitabu was-sunna ya ginu akan littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ake ni da ijma'in nan ba wani abu ne za a ce to shikenan yanzu tunda babu aya babu hadisi akan wannan abu ku zo mu hadu in muka yi wannan sai zama to ijma'i a ba haka ake ni shi ma ijma'in zai zama to yana da asali daga qur'ani kuma da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce wa ma ada zalika fa huwa batilun duk abinda ba waɗannan abubuwa alkitabu was-sunna wal ijma' wace fa huwa batil abin da yake lalatacce lalataccen abu ne kakkai aiki da shi bangaren addini wani zo ya ce maka ya gani a muhalki ka shedinka batilun hanya tafarkin banza ne tafarkin kirki alkitabu was-sunnah wal ijma' yawa kaga wannan yana sa mutum musulmi ya waye ka san wa kake bauta ma ko bautan Allah da zakai akan wani asas zakai shi kar wani zo ya saka daji addinin ka shine jarinka shine mafi kima abin da kake mallake da shi kakkan raune maka wasa da shi malaka tali annahu wa ma ada zalika duk abinda ba wannan ba huwa batilun abin da yake lalatacce tafarkin banza ne sai ya ce li annahu bi mautin nabi sallallahu alaihi wasallam qata al wahy saboda lokacin da daga mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi ya yanki wa qad akmala allah ta'ala ad-din allah ya cika addinin nan tab qala ta'ala allah yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum a wannan rana ita ce ranar juma'a ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau arfa wannan kuma ita ce hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe
sannan kuma wannan aya ta sauko bayan sallar asar Allah ya ce al yawma ayu akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku tab wa atmamtu na cika alaikum akan ku ni'mati ni'imata wanda shine musulunci nan wa raditu lakum al islam dina na yarda muku addinin musulunci a matsayin addini wannan magana wace ce yanzu haka kawai ne kai rauna ka maka bid'a kuma ka doka ka rika hawa haka nan kaka idan kaka ba kuma kanka adalci Allah ya gama bayani kuma wani zo wani bayani bayani me zai abaka wani bayani mallam war rasul sallallahu alaihi wasallam qad adda risalata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon da aka bashi da manzancin wa ballagha al amana kuma ya isar da amanar da aka dora mushi saboda imam malik yake cewa duk mutumin da ya kirkiro ta bid'a to fa faqad za'ama anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah subhanallah duk wanda zai kirkiri bid'a da sunan addini abinda manzon Allah bai yi ba wani zai ce kai ko bai yi ba mu zabi to a sauka lafiya ko haka duk mutumin da zai kirkiri wani abu yace faqad za'ama wannan mutumin ya raya cewa anna ar-rasul khana ar-risalah ya tuhumi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ya yayi ha'inci sakon da aka bashi ya kawo bai isar da abin da ya kamata duk mutumin da zai bid'a haka ne imma bi lisanil hal aw bi lisanil maqal ko ya fadi da bakin shi ko kuma aikin shi nuna haka ne kwarai duk mutumin da zai kawo bid'a to yana tuhumar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga babu cin zarafi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sama da mutum yayi mi da zo da wata bid'a kenan sakon da Allah ya bashi kenan bai isar ba yanzu kai kai ne zaka kawo cikon Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu wa ballagha al amanata wa qala sallallahu alaihi wasallam zalla yake cewa taraktu fikum shay'aini zalla ce na bar abubuwa guda biyu a cikin ku lan tadillu har abara ba za ku bace ba ba'dahuma in dai kuna rike da su yace kitaballahi wa sunnati lillahi Allah da sunnata in dai kuna rike da su magana ta rike ta kare manzon Allah yake cewa wa lan yatafarraqa sannan kuma mutane ba za su rarraba ba hatta yarida alayya al-hawd har sai sun zo sun same ni akan wannan al-hawd din nan tafci al-kausar lan yatafarraqa mutane ba za su rarraba in dai suna rike da waɗannan abubuwan guda biyu kenan ga kaga an shiga rigima wane ce kaza to an kama mi an kama hanyar bid'a saboda abin da yake ahile yake tarakana ala mahajjatin bayda mazalla ya baro akan wani tafarki wanda yake fadi kal daren shi kamar sashe shi take la yazigu anha illa halik duk wanda kaga ya karkace to wace ce kenan mutun yayi kokari matuka yaga cewa ya tsaya akan littafin Allah da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yazo a cikin hadisi Irbad ibn Sadiya lokacin da yake cewa wa azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع قال فما تأمرنا قال عليكم بسنتي مثلا إن أناه ريكو أكو في ريكو رسول الله عرباد يكي تشام مثلا يا بنا وأزي زكاة سر وروا إذا نسن زبر حواي مكا تشام يكي الله وانا وأزي كمان نمتمن ديكي بانكوانا دمي زأبرمو مثلا يكي تشام عليكم ناهو ريكو في ريكو رتفركينا wallahi ka tsaya ko ana dakawa a turmi ka zamanto daga cikin mabiya sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da wasa ba kakan rakai wasa sannan malai yake cewa dinu alhaq wa dinul haq addini na gaskiya ya kumu yana tsayuwa ne yana kahuwa yace ala taslimi lillahi ta'ala me kawuya zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wa taslimu yake cewa ya tarakkazu ala sannan kuma me kauyen nan yana tabbatuwa ne akan abubuwa kama haka at-tasdiqu duk abinda aka bada labari ko a qur'ani ko a hadisi ko ka gane ko ba gane ba ka gaskanta shi at-tasdiq wal imtithal sannan kuma aikata abinda aka saka ikaza i bari bari wannan shi ne al-islam sannan kuma wal ittiba'u da bin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mal yace in ka hada waɗannan التسليم التصديق الامتثال الاتباع ان كحد ودان ابوان غدا اوكو غسكنتاوا ايكتاوا بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لته وهو دين الله تعالى wannan shine addinin Allah anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam bil wahyi wanda Allah ya sabkar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wa'ayi sannan wa akmalahu Allah ya cika shi tab fa laysa li ahadin an yuhditha babu wani mutum daya da yake da dama ko yake da iko na ya kirkiri shay'an wani abu ko min karantan shi a cikin addinin nan za'iman wai da sunan yana raya cewa annahu min addini wai kazan ma addini ne bakka da wannan hujja yawa ka tsaya kawai bi ne zakai ko min an tara sa an gari eh ayyuka suna nan jinkin wanda baka ma fara ba amma saboda rigima sai ka je ka kirkiro wani abu sabo ka dora a zo ai ta rigima da kai mal yace li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu amrina hadha wannan al'amarin namu harakan duniya a harakan mi harakan addini daka akwai wawantar da hankali da mutane suke sai a ce maka ai fanka ma bid'a ce mai kuru ma bid'a ne wane ne ma bid'a ne wannan maganar duniya kake antum adra bi shu'uni dunyakum haka manzo Allah ya ce ma safai ku ne ku mafi sani game da al'amarin duniya ku je ku yi mu maganar lahira muke yawa fi amrina haza a cikin wannan al'amarin namu manzo Allah ya precise haza wannan kuma ka je ka kawo ka ce jirgin sama da wane ne kana so ne kawai ka wawantar da hankalin mutane manzo Allah ya ce duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu na addini ma laysa minhu abinda baya ciki fa huwa raddul amina baka abinka wai fa wannan magana yanzu wannan hadisi shi yasa malamai suke cewa iya ɗaya daga cikin manyan hadisai guda hudu wanda addinin ka to kam a sama su yake zama saboda in kai aiki da wannan ba za ka yi bid'a ba in ko ba ka yi bid'a ba to ka tsira da izinin Allah kwarai da gaske aka samu ikhlasi aka samu mutaba'a ya zama to wannan kirkire ba kai baka cikin shi kaga mutane sun kirkiri bid'a suna ta wahala da suna za su samu lada hal ba wanda ya sa su Allah kare mu malaka faddin kulluhu addini gaba daya shi da kake gane shi aqidatu wa shari'a aqida ce kudurin zuci wannan kalma hatta kalma ta aqida me wannan wani dan aqida ne wani ka za a zo ayi bayanin aqida na fillafilla malam zai bayar da aka za mu san me ake cewa aka ce wani dan aqida ne me ake nihi da aka wa shari'a sannan addini na aqida ce da shari'a la yajuzu istimdaduhu illa min alwahyi baya halatta wani yayi karo ko kuma ya zo da wani abu daga cikin addinin nan in ba da wahayi daga Allah subhanahu wataala yanzu kuma babu wahayi duk wanda ya da'awar ci a mushi wahayi kuma yayi ya kafirta saboda ya karyata Allah ya karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ga Allah ya shafa ta musaya saboda lokacin da dai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله قبل أقوي كراتو قرآني أكان مغربا أنا